أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan wuni na Talata wanda yau 8 ga watan Ramadan. Hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 20 daidai ga watan hudu mai dadiya 2021. Wannan aya da aka karanta ta 25, kafin mu shige ta akwai aya ta 22, 3, da 4 wanda ba mu karanta abin da yake rubuta a cikin tafsiri ba. Allah ya ce wa ma kuntum tastatiruna, mai tafsiri yake cewa indirtika bikumul fawahish, ba ku kasance kuna ɓuya ba a lokacin da kuke aikata alfasha. Min an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan jin tsoron kada kunnuwanku da idanuwanku da fatunku ya zamo ainihin cewa kun ɓuya gare su. Li'annakum lam tuqinu bil ba'fi, domin ku ba ku sakankance da tashin alƙiyama ba. Walakin sai dai zanantum, kun yi zato ne indasti tarikum, yayin wannan ɓuya naku, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba. Sai ce wa zalikum, wancananku, shi wannan zalikum mai tafsiri ce mubtada ne, zannukum badalun minhu, shi wannan zannukum shi ne badal na mubtada, ko kuma mu ce mubtada ne na sani, wato ma'ana a sani na biyu. Allazi zanantum bi rabbikum, zatan da ya zamo kun zata ga Ubangijinku, mai tafsiri ke cewa na'atun, wannan allazi zanantum bi rabbikum sifa ce ta wancan zannukum din. Sai ce wal khabar, khabar na mubtada shi ne ardakum, wannan zato sai zama ya halakar da ku, ai ahlakakum, shi ne ya halakar da ku, fa asbahtum min al-khasirin, sai kuka wayi gari a cikin taɓaɓɓu hasararru. Li'annahu, domin yadda lamarin da sha'anin yake, sara ma munihu bihi, wannan munihu ne ba munihuhu ba, wannan ha'un na biyu sai kuma yadda shi alif. Li'annahu sara ma munihu bihi, domin abinda aka yi masu baiwa da shi min al-a'dha, na gabbai, ya kasance sababan li shaqawatihim, shi ne sababi na halakarsu da taɓewarsu, fiddare ne a gidan duniya da lahira. Min haythu annaha kanat mufdiyatan bihim, domin wannan gabbai sun kai su ila al-jahl al-murakkab billah, zuwa ga jahilci wanda yake wani akan wani dangane da mahaliccinsu, ma'ana sun jahilci mahaliccinsu, ba su ba shi siffar ta cancanta ba, subhanahu wa ta'ala. watiba'i shahawat kuma wannan ya kai su ga bin sha'awance sha'awance wartikabil ma'asi da kuma aikata sabo yace fa in yasbiru idan ma suka yi hakuri sune ahlun nar yan wuta alkhasirun tabaku idan suka yi hakuri al'azabi akan azaba fan naru mathwan lahum to wuta ce dai mazaunarsu shine yake cewa ma'awan lahum makomas wa in yasatibu idan kuma ya zamo suna neman bada hangari shine yaqulul utba suna neman hanzari ayyir rida suna neman ayyarda da su awai rudu ko kuma suna neman a ba su daman komawa duniya amma hum minal mu'tabin to ba sa daga cikin wanda ake ba su hanzari ko kuma wanda ake ba su dama su koma shine sai al-mardiyina ababan yarda al-mujabina ilaiha wannan ba al-muhabina bane wanda suke tafsiri su dugo al-mujabina ilaiha wanda ake karba masu ga abin da suka nema to Allah subhanahu wataala sai ya faɗi daga cikin dalilan da suka tabe a rayuwar duniya basu bi shari'ar musulunci ba yace wa qayyadna lahum qurana daga cikin dalilan mun hada su da wayansu abokanai ne fa zayyanu lahum ma bayna aydihim sai suka kawata masu abin da yake gaba gare su wa ma khalqahum da abin da yake bayan su wa haqqa alayhim alqawl kuma sai kalmar azaba ta tabbata akan su fi ummin qad khalas a cikin wasu al'ummatai da dama sun riga sun shude min qablihim kafin su min aljinni wal ins daga jinsin aljanu da mutane innahum kanu khasirin wanda su sun kasance daga cikin tabaku Allah subhanahu wataala daga cikin sakamako da yake wa mutum tun a duniya duk lokacin da mutum ya baude ya bar shari'ar Allah to Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe shi da miyagun abokanai a cikin aljanu da kuma ɗan adam domin shi aboki yana daga cikin masu tasiri a rayuwar ɗan adam shi yasa ake cewa annal mar'i la tas'al wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yakatadi kada ka tambayi wane ne wane kawai ka tambayi wane ne abokinsa da an ce maka wane abokin wane ne to ko baka san wane nan ba za ka yi masa hukunci irin hukuncin abokinsa shi yasa da mata da aboki idan Allah ya baka na kirki sababi ne na cin nasaraka a duniya da lahira idan aka jarrabi mutum da karkatattu ko mata ko aboki ko dubbin to wannan mutum da kare kai labari domin suna da tasiri ba karami ba akan wanda suke tare da su to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya faɗi cewa daga cikin sakamakon baude ba shari'a da suka yi wa qayyadna lahum qurana to sai muka sallada musu wayansu miyagun abokanai Allah subhanahu wataala a cikin surar da zamu shiga nan gaba suratul zukhur Allah ya ce wa man yashu an dhikri rahman duk mutumin da yayi dundumi daga barin ambaton Allah dundumi kusa shine mutum ya zama khafiful basar ganinsa ya rauni baya ganin abubuwa to akwai wanda shi idansa mai tsananin gani ne idan wajen sabon Allah amma idan wajen shari'ar Allah ne to wannan dundumi yake kadan kadan yake gani to Allah ya ce wa man yashu an dhikri rahman duk mutumin da yayi dundumi daga barin ambaton Allah malamai suka ce zikrullahi anan shine shari'atullah shine kitabullah duk mutumin da yayi dundumi daga alqur'ani daga shari'ar Allah ya zamo idan sa bai iya gano masa alheri ba zai gano masa daidai ba to sakamakon da za a yi masa nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qareen. Allah ce sai mu sallada masa wani mummunan aboki daga cikin aljanu ko kuma daga cikin mutane ya zama shine abokin sa na gudu. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace babu wani dan adam da Allah ya aban kasa face sai da ya kulla alaka tsakanin shi da wani aboki aljani shedani. Sahabbai suka ga girman abun suka ce wa anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah? Yace wallahi har ni, sai dai Allah ya taimake ni, ni wanda aka kulla alaka tsakanin mu ya musulunta baya umarta ta da komai sai alkhairi. To wannan shi ya nuna cewa da ni da kai da mu dole kowa akwai wani aboki da aka kulla alaka tsakaninka da shi na shedani. Menene maganin sa? Shine tsarkakuwa daga sabon Allah, bin dokokin Allah sau da kafa, lizimtan azka na safiya da na yammaci. To idan za ka lizimci wannan kayan karkin ne wanda zai wahala ya tafiye shi tare da kai, domin ba zai gan ka inda yake so ya gan ka ba, kuma ba zai rasa ka inda baya so ya gan ka ba. Shi inda yake so ya gan ka wajen sabo ba zai same ka ba, inda baya so ya gan ka wajen da'a kuma a can zai same ka. To wannan abin zai hargitsa masa lissafi ga baki daya, zama da kai ya zamo alaka kai a wajen sa ba yadda zai yi, amma kullum ba zai ga abin da yake so ta tare da kai ba. To saboda haka manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa mana dan yi mana nasiha mu san matakin da za mu ɗauka. In har kasancewa akwai wani mugun aboki daga cikin shedanu yana tare da kai, ku shiga gida tare, ku fito tare. Kun ga shi yasa daga cikin kaddagarki da manzo alaihi salatu wassalam ya ba mu addu'o'in da mutum in zai fito gida zai karanta. Duk lokacin da za ka fito daga gida kace tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, ko kace amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Lokacin da shi wannan takaddarin da aka gwame ta ku tare da mata za ku shigo, to akwai ɗan rakiyar sa wanda in za ku shigo su kuma suna waje. To lokacin da kai wannan addu'ar zaka fito, kana fitowa sai sai zumbur su tashi domin su je su iza ka zuwa ga sabo, sai shi wannan da kuka shiga sai ce ina ku ina wanda Allah ya kare Allah ya tsare. Domin kana yin wannan addu'ar za a ce ku fita wa wukita, an isar maka kuma an baka kariya. To duk lokacin da za ka yi wato damara da irin waɗannan adka da wannan addu'o'i insha Allah ta'ala za ka samu sauƙin ta'addanci irin waɗannan algunguman shedanun. To Allah subhanahu wataala yake cewa nuqayyid lahu shaytanan, sai mu sallada masa wani shaytani ko huwa lahu qareen, sai ya zamo abokin sa na kuddus. Wa innahum la yasuddunahum an as-sabeel wa yahsibuna annahum muhtadun, za su dunga batar da su daga barin tafarkin Allah, su kuma suna zata cewa su shiryayyu ne, domin babu abu mafi muni a wajen dan adam irin yana kan bata kuma ya dauka akan daidai yake. Wanda ya yarda akan bata yake ko kan kuskure shike neman daidai, amma wanda ya gamsu cewa shi kawai a daidai yake, wannan babu lokacin da zai waiwayi wani abin da za a faɗa masa na gyara, dan shi a wajensa shi ya kamata ya gyara wani ba shi za a gyara ba. To Allah subhanahu wataala yake cewa suna kanke su daga barin tafarkin Allah, kuma za su dinga batun cewa su shiryayyu ne. Hatta idza ja'ana, sai lokacin da alkiyamar Allah ce suka zo mana su biyu, sai yaga da can an faɗa masa yana tare da shi bai taɓa ganin sa ba, to yanzu ga wuri ga waina mutum ya ga wancan da aka kulla alaka tsakanin su a duniya kuma bai nemi wani kyakkyawan tsari da shi ba, ya dinga yi masa ingiza mai kan turuwa. Hatta idza ja'ana, har sai sun zo mana. A wata kira'a hatta idza ja'ana wa hukmu sihabin kasr hamzati ja'ana, saboda haka sai yace ya laita baini wa bainaka بعد المشرقين فبئس القرين sai ce ina ma abin da yake tsakani na ni da kai a duniya da muka zauna ya zama nisan mafitar rana da fadarta fa bi sal qarin tirta wannan aboki da kai mun irin wannan aika Allah sai ce walan yanfa'kumul yawma idh dhalantum annakum fil adhabi mushtariku ba zai taba amfana ku ba ba zai sauƙaƙa muku komai ba domin kun yi zalunci a rayuwar duniya yanzu ga su kun kaɗa a cikin azaba abinda ayat take nuna wa kusa akwai abinda Hausawa suke cewa mutuwar yawa kaka idan mutum ya ga yana cikin matsala wani ma yana ciki wani ma yana ciki to zai ji sauki sauki a ransa to banda lahira lahira kowa ta kansa yake ko kun kai ku nawa a cikin matsala ba za ka taɓa jin dan na ga wani a ciki ni yanzu na samu sassauci ba abada shi yasa Allah ke cewa wallan yanfa'kumul yawma a yau ba zai taɓa yi muku amfani ba in zalamtum tun da kun yi zalunci a duniya annakum fil azabi mushtarikun cewa ga ku a cikin azaba kun haɗu da juna kuna ɗanɗana ta tare Allah ya kiyaye mu to saboda haka ashe kenan wannan mummunan aboki tunda Allah subhanahu wataala ya so da rahamarsa ya bamu labari na sha maimaita mana ni'ima ce Allah yake mana da yake sanar da mu miyagun da suke tare da mu in ba a faɗa maka ba za ka yi ta cutuwa baka san kana cutuwa ba amma yanzu tunda an faɗa maka ya rage ruwanka ka ɗauki matakin kare kanka da kanka to saboda haka Allah yake cewa fa zayyanu lahum ma baina aydihim sai suke ta zayyana masa abin da yake gaba gare su malamai suka ce ana nufin rayuwar duniya ya kawata maka wannan ya gyara maka wannan ya hassana maka wannan ya sa ma kudayen kaza sha'awar kaza dama hadisi ya ce huffatin naru bishahawat an zagaye wuta da abin da rai yake so ku sani cewa shi shedanin nan da aka sallaka shi akan kowa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa inna shaytana yajri min ibn adam majra dam yadda ka san jini yana safulatin din jikinka ya shiga can ya fita can to haka nan aka ba shaidani dama ta ko ina a jikinka zai shiga ta ko ina zai shiga zaka fahimci wannan in kana da hankali zaka ga idan lokacin wata da'a ya zo ko da kana karsashi sai ka ji kasala yanzu yaushe ne aka fi jin daɗin bacci lokacin da alfijiri ya fito ana so ka je masallaci sallar asuba to lokacin za ka ji kamar duk ba ka yi bacci a baya ba sai yanzu kamar yanzu za ka rusa sai ka ji wata kasala wadda ba ka ji a da ba ka ji wata gajiya wadda ba ka ji a can ba ya hura ka ya shafa kanka ya taɓa kanka don dai ka ji daɗi ka miƙe in ya so ka rasa wannan sallar shi kuma ya tsalle ya more ya ji daɗi ka yi asara tunda ya san wacce ta wuce ka yi asararta in ma ka yi wata a gaba to ba dai wancan ba ce to haka shaydan yake kasancewa a jikin dan adam shi ya sanya karatun alqur'ani zikirin Allah shine yake dagula masa lissafi shi yake hargitsa masa shirin sa kanka duk lokacin da kai ka gida da wannan wallahi zaka samu kyakkyawan yanayi zaka samu saukin abubuwa to saboda haka fa zayyanu lahum ma baina aydihim su dinga kawata musu abubuwa na rayuwar duniya duk wani abu na sabon Allah mara kyau sai ya nuna maka mai kyau ne sai ya nuna maka a iya dacewa a cikin wannan abun sai ya nuna maka ka iya samun biyan bukatar ka tattare da wannan abun sai kaga duk wahalar sako mutum zai iya daurewa ya yi shi duk hatsarin da ake fuskanta mutum ya rufe ya yi wa ma khalfahum sannan su dinga kawata musu kuma abin da yake gaba gare su shine lahira ya dinga nuna maka cewa da an mutu kenan babu wani magana tashi tashin ma ba gaskiya bane in ma an tashi a iya bata a rububi ko kuma a'a in ma an tashi akwai dabarun da za a yi ba lalle bane a yi mutum azaba ko ma a gano yayi ba daidai a duniya ba wannan shine abin da kullun shi dan yake kawata wa mutum ta zayinin safiya daban na rana daban na dare daban ya kawata maka kaza ya gyara maka kaza ya gyara maka kaza wallahi ina tabbatar mana sai wanda Allah kawai ya dira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani da aka haifa a ban kasa ko dai ya taba sabon Allah ko ya taba tunanin yayi sabon Allah yace amma banda annabi Yahya bai taba sabon Allah ba bai taba ba kansa labarin sabo ba Allah yace wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athiya to duk da wannan kariyar da Allah yayi masa kamar yanda aka wace Isra'iliyat wata ran sai Allah ya nuna masa shidan sai yake cewa ina so in tambaye ka yadda kake cin nasara akan bayin Allah ka taba cin nasara a kaina yace so dai tak yace wata rana ce yace ai akwai ran da aka kawo maka abincin dare nayi ta kawata maka shi nayi ta kawata maka shi kai ta ci kaci kai kyak baka yi kiyamul layli a wannan daren ba to wannan ita ce morewa dai tak ina samu kai maka yace to insha Allah daga yau kam ba za ka maimaita ba yace ni ma daga yau na dai da fada wa dan adam gaskiya wato in ka kalli shi shedan gurgurdan matsayinka a wajen Allah gurgurdan darajarka to kuma gurgurdan cutar da zai yi maka yanzu ni ko kai wannan kana dauka shi daga cikin wani abu a haba kawai mutum yayi bace me yake yamin da lifsin ta yace to shekara nawa ne ina kiyamin daga dare ne ba dan hudu ne ba nayi to amma shi shedan yana ga ya gama cutar da shi saboda wata ta fari yallada da ya saba samu yau ya mutu sababin misale ta to in haka ne me zatan ka da ni ko kai farar kula ga magarin mutane ashe dole mu yi kamar muna yi Allah ya dace da mu to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa haqqa alaihimul qawl su wa'annan bijirarru kangararru wanda suka sa kafa suka shure dokokin Allah sai kalmar Allah ta tabbata a kansu wace ce kalmar Allah malamai suka ce alƙawarin da yayi yace la amna anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in lallai sai na cika wutar jahannama da jinsin aljanu da mutane gabaki daya to waccan kalma da Allah yace alƙawari sai ta tabbata a kansu Allah yake cewa fi umamin a cikin wasu al'ummatai min aljinni wal ins a cikin jinsin aljanu da kuma mutane wanda dama wa'annan biyu saboda su Allah ya gidan wuta saboda su Allah subhanahu wataala ya gidan aljanna sai yake cewa innahum kanu khasirin wa'antan masu wancan mummunan hali wanda karmar Allah ta yi riga ya tabbata a kansu to wannan sun kasance tababbu sun kasance asararru annan mai tafsiri da aka ce wa qayyadna lahum qurana yace ba'athna lahum qurana wato mun aika musu ko kuma mun sallada musu wa'ansu abokai ay shayatin sune shedanu yulazimunahum wanda suke lizimta su wayastawluna alaihim kuma suke mamaye su istila'al qaid al bayt irin yadda fatar jikin kwai take nan lullube kwai kasan zaka ga kwai yana da wata rigar take lullube shi to irin yadda wannan fatar take lullube shi haka wa'annan shedanu suke lullube wanda aka sallada a kansu sai ce wal qaidu abinda yake nufi da qaidu qishrul bayt qishrul bayt shine wannan riga ta kwai waqila a wata fada ta ce aslul qaidi al badal asalin al qaidu shine al badal wato canjin wani abu wa minhu daga wannan ne al muqayada wato ake ta anyi al muqayada lil muawada idan akai musayyaye ne ka ba wani wani abu shi kuma ba ka wani abu ko za ta anyi al muqayada fa zayyanu lahum ma bayna aidi sai suka kawata musu abin da yake gaba gare su min amri duniya na daga lamarin duniya wattiba'i shahawat da kuma bin sha'awoyi wal qaba'ih da munanan abubuwa hatta asaruha har suka fifita wa'annan munanan abubuwa akan abin da yake shine daidai wama khalfahum da kuma abin da yake wato bayan su min amrul akhirah na al'amarin lahira bi kaulihim ta hanyar fada su da suke cewa la ba'afa wala hisaba babu wani tashi babu wani bincike wa haqa alaihim alqawlu bil adabi sai alqawarin azaba ya tabbata akan su wa huwa shine la amla anna jahannama al'aya fi jumlati umamin qad khalat a cikin jumlan wasu al'ummatai da suka shude shine halakat wanda suka halaka min qablihim kafin su min aljinni wal ins na daga jinsin aljanu da mutane innahum kanu khasirin wanda sun kasance ainihin tabako sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da hikaito mana irin yanda mushrikan Qurayshawa suka mu'amalanci littafin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake karanta musu shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalan ladina kafaru sai kafirai suka ce wa junansu la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku kuskura ku saurari wannan alqur'ani walghaw fihi kuyi hayaniya da ifata a cikin sha'anin sa la'allakum taghlibun tayuku iya samun rinjaye Allah sai ce fala nabiqan alladhina kafaru azaban shadidan tabbas za mu dandana makafirai azaba mai tsanani wala najziyannahum kuma tabbas za mu yi masa sakamako aswa alladhi kanu ya'malun mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa sayi dalika jazaa'u a'da'i llahi an-nar wancananka sakamakon magauta wato Allah subhanahu wata'ala to wannan shine wuta ma'ana makiya Allah sakamakon da za a masa shine gidan wuta lahum fiha darul khuld kuma wutan nan gida ce ta dawwama a wajen su jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun sakamako ne saboda musu da ja'in da suka kasance suna yi da ayoyin Allah subhanahu wata'ala yana hikaito irin wannan abubuwa domin duk wani mai kira zuwa ga Allah koda an yi masa fitsara koda an yi masa galatsi koda an yi wa addinin musulunci wani abu wanda bai dace ba to mutun ya samu saukin damuwa tunda an yi ma wanda yafi kowa daraja daga cikin halittun Allah shine manzo alaihi salatu wassalam lokacin da aka aiko shi da shari'a mafi tsada maimakon su karbi shawaran Allah Allah ce waye wa idza quri'a alquran idan an karanta alqurani ma'ana idan ana karanta alqurani fastami'u lahu ku je ku kasa kunne ku nemi ji ga wannan alqurani in kun je kuma wa ansitu ku yi shiru me yasa la'allakum turhamun domin ya zama an ji kanku Allah ya san alqur'ani yana kama zakata ya san alqur'ani yana da tasiri in dai mutum zai je ya kasa kunne da kikkiawar zuciya da budaddiyar zuciya da neman shari'a ba wai naje in ji me za a faɗa ba a'a Allah ya ga zuciyarsa da gaske yake shari'a ya zo nima to Allah zai gamsar da wannan zuciya zai sa tasirin alqur'ani a cikinta imma akwai su makaman da mutum yake dauke da su na kin gaskiya zai yi wasi da su wannan sunna ce ta alqur'ani ina iya tun daga cikin abin da yazo na hadisi Sa'd ibn Ubadah dai daga cikin manyan sahabbai shugaban al-Aws lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yayi kaura daga Makka zuwa Madina ko kuma lokacin da Mus'ab bin Umair tunda shine jakadan farko wanda manzo Alaihi Sallam ya aika Madina to shi Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az nake so na fada Sa'ad ibn Mu'az to Sa'ad bin Ubada shi shine shugaban Al-Khazraj domin Sa'adani ne guda biyu to shi Sa'ad ibn Mu'az wanda shine al-arshin Allah ta motsa saboda rasuwarsa to lokacin da kawai yake tajin mutanensa suna ta shiga musulunci wannan abin ya so sa masa rai sai ya zare kansakali ya dun faro ko dai inda manzo Alaihi Sallatu Wassalam yake ko inda wato ainihin Mus'ab bin Umair yake ya taho da zaren kansakali sai ɗaya daga cikin mutanensa ya gaishe yace ina baka haka yace kai abin nan ya dame ni ana sayarce mutane ana kaza ana kaza sai ce a ba wannan mataki ya kamata ka dauka ba kada ka ba mutane aron hankalinka ka je ka saurara kai da kunnuwanka in ka ji abin nan gaskiya ne sai ka karba in ka ji ba gaskiya bane sai kai watsi da shi sai ce wallahi ka faɗi gaskiya mu je suka tafi tare ya zauna ya dunga jin ayoyi da hadisai ya dunga jin ayoyi da hadisai sai ya kalma shahada to wannan shine tasirin addinin musulunci kun taba ji akwai ɗaya daga cikin manyan sahabbai Al-Tufayl ibn Amr mutum ne mai hazaka mai hikima to mushrikan Quraysh saboda suna ganin addinin musulunci ya zama kaman wutar jeji wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga to sai suka yanke shawara cewa yanzu kofofin shigowa Makka a tura wakilai duk wanda zai shigo Makka ai masa gargadi a hankula Tufayl ibn Amr ya zo zai shiga Makka sai Quraysh suka tare shi suka ce to abinda muke so mai maka nasiha kai hankali da marayin gidan Abdul Muttalib mutum ne mai kaifin baki mutum ne mai zakin harshe mutum ne mai sihir sai mutane ungwa auduga ka toshe kunnuwanka saboda kana jin abinda zai faɗa ya gama da kai to amma in ka toshe kunnuwanka shikenan ya karbi auduga ya toshe kunnuwansa to kun san rai yana da tsibiri duk abinda za a ce kada ka je to shi ka fi so ka je na taɓa ba ku misali da za ka zo masallacin nan ka ga kwano 99 a buɗe sai ka ga naɗarin a rufe to ranka sai ya fi son wancan naɗarin da yake rufe menene ka fi so a buɗe shi ka ga me a ciki Tufayl da ya zo sai yake ta kallon bakin manzo Alaihi Sallam yana karanta ayoyi yana faɗan hadisai amma ko ba ya ce sai ya tsaya da yace kai bai kamata na ba mutane aron hankali na ba ni din nan mawaki ne kwararre ina da wayo ina da azanci na san kaza ya dinga zalla abubuwa a ransa yace to ya za a yi dauki hankali na in ba wa yansa aro in zamo alƙalin kaina da kaina ba sai ce da auduga sai ya ji aya sai ya ji hadisi shi ma sai ya kalma shahada to wannan shine tafsirin alqur'ani to mushrikan qurayshawa sai suka ga cewa to yanzu abin da yake mafita da zaran manzo alaihi salam ya zo yana karanta alqur'ani to su dinga iface iface wannan yana fito wannan yana tafi wannan yana kaza idan wuri ya harge sai ba za a ji abin da ake faɗa ba to wannan shine shawarar da suka yanke shine Allah yake ba mu labari wa qala alladhina kafaru sai kafirai suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku kuskura ku saurari wannan alqur'ani me yasa suka yi wa juna irin wannan shawara da nasiha kamar yadda na faɗa sun san tafsirinsa na taɓa yi kaito muku akwai lokacin da mushrikan qurayshawa ashe suna lallabowa a cikin duhu wancan ya makale a can wancan ya boye a can wancan ya makule a can suna sauraron manzo alaihi salatu wassalam a Ka'aba yana wasa wata rana sun tashi wancan bai san da wancan ba wancan bai san da wancan ba sai suka faɗi kai ma me ya kawo ka to kai ma me ya kawo ka to kai ma me ya kawo ka suka dinga husuma to ayi alƙawari daga yau kan wanda ya saki dawo akai alƙawari aka daddare ba wanda zai dawo to ashe kowa ya gamsu tunda ba za a dawo shi kadai zai dawo sai shawara ta zo daya duk sai suka dawo bayan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wa'azi a tafiya kuma sai ka dawo kai wani ba a ce ka dawo ba to kai ma ba a ce ka dawo ba kai ma ba a ce ka dawo ba sai dai ki da to wallahi dai kun san wannan ba waka bace kuma wallahi ba bokanci bane kuma wallahi ba sihiri bace ku dai ku je ku sake dali amma wannan ba ta tsuniya bace ba waka bace ba bokanci bane saboda mun san bokaye ba haka tsari su yake ba mun san waƙe-waƙe ba wannan tsarin waka bane ba mahaukaci kuma dama ba zai iya wannan ma'ana su kansu da basu yadda da alqur'anin ba sun ji tasirin sa ba na sauran maganganu bane to shine suke ta walgaufi ku yi hayaniya ku yi imata imace la'allakum taglibun ko fa samu ku yi rinjaye su a wajensu idan mutane basu shigo addinin musulunci ba adadin arna ya dadu to shikenan sun riga sun yi rinjaye Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa falan bi kannal ladina kafaru azaban shadida da sannu za mu dandana ma kafirai azaba mai tsanani tabbas za mu dandana musu azaba mai radadi mai tsanani wannan azabar malamai suke ta tun daga fitar ransu Allah subhanahu wa ta'ala ne ta sanu azibuhum marratayn da yake bayanin munafikai yake ta za mu yi musu azaba nan ke biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan a komar da su a mayar da su zuwa ga wata azaba mai girman gaske Allah yake cewa wallan najziyannahum kuma wallahi za mu yi musu sakamako aswa alladhi kanu ya'malu mafi muni daga abin da suka kasance suna aikatawa anan ba ana nufin Allah zai kara musu zunubi akan zunubansu ba ba za a dora musu laifin abinda ba su yi ba wannan ba sunna bace ta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa a cikin alqur'ani inna allaha la yadhlimun nasa shay'an walakinan nasa anfusuhum yadhlimun Allah baya zalunta mutane da komai ban mutane su suka kasance suna zalunta kawunansu inna allaha la yadhlimu mithqala dharra Allah baya tauye kyakkyawan aiki da mutun ya ko bayan zarra wa in taku hasanatun yudha'ifha idan kuma kyakkyawan abu ne mutun yayi ko wa in taku hasanatan in mun ce kana ta zama naqisa kenan idan aikin ya kasance hasana ne yudha'ifha Allah zai nunnuka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya bada sakamako mai girma daga gare shi to wannan shine sunnar Allah a wajen bayinsa to abinda yasa Allah yake cewa zai saka musu da mafi muni domin su fitsarar da suka yi dududu ta kwana nawa ce in sai ko iyakar fitsarar da mutum zai yi shekara 100 yana yi za a wuce wala annaka bi kai shekara 10 bai san me fitsara ba kuma daga ran da mutum ya kai shekara 90 to in dai sako ne ba a yayi irin shi yau wanda an gani sai a ce baba bai kazo yi ne haka shi da kansa ya ji kunya ma'ana daga lokacin da mutun ya shekaru suka tafi to an daina yayin sa ko ba dan Allah ba zai daina wannan fasaha to ashe kenan inda za mu kaddara ma mutun ya shekara 100 dindi yana rashin mutunci a ce ba a taba samun sakan da yayi abin da yake daidai ba to ya zai kwatanta da damkar da Allah zai masa wani a wajen Allah mun sha faɗa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wani a wajen Allah a lissafin shekara 100 ne to yanzu a ce ma shi da ya fitsara shekara 100 za a yi masa azaba ta wuni dai a wajen Allah kaga na tabbatar ba shi da riba duk wannan fitsarar da yayi a tsawon shekaru wallahi daga ran da aka danke shi zai ji kamar bai taba zauna a duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wanda yafi kowa morewa a duniya kuma yayi ma Allah kangara za a tsoma shi a cikin wuta kamar kyaftawar ido yayi shekaru a duniya ya fantama yayi tsiyata ko ya sheke aya ya kashe kwariyar a dan tsoma shi a fitar da shi ace hal dhukta khairan tab, ka taba samun wani alheri, ka taba jin dadi a duniya? Zai ce wallahi ya Allah ma dhuktu khairan tab, yace wallahi Allah ban taba sanin wani abu jin dadi ba. Ya bai shekaru yana morewa yana tsaye a tukunsa, sannan za a zo da wanda yafi kowa talauci a duniya. Wallahi wani mafi yawan rayuwarsa, yadda kaga kawo ni kana azumin nan da yunwa a cikinka, to wani wannan shi ne mafi yawan rayuwarsa. Kila cin abincinsa bai wuce sau biyu a wuni ba, ko sau ɗaya, shi ma ba wani ƙwaƙwara ba, amma haka ya daure ya bi Allah, a haka ya kauce ma saban Allah, a haka ya kauce ma shubha, ya ga haramun gata nan walala, amma kuma sai ya kauce saboda jin tsoron Allah. To irin waɗannan manzo Allah ke za a zo da shi, sai a ɗan tsoma shi a gidan aljanna a fitar da shi, a ce ka taɓa sanin wani abu wahala ko talauci ko yunwa? Ya ce wallahi bai taɓa sanin wani abu wahala ba a rayuwarsa. To in ya zamo haka jin daɗin duniya yake da wahalar duniya, ashe dole mutum ya zaɓi jin daɗin dindindin, ya kauce ma wahala ta dindindin. To shi ne yasa Allah ke cewa wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun, kuma wallahi za mu sakanka masa da mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa. Sai ce zalika, kamar mai tambaya ya tambaya wani irin mummunan sakamako ne za a yi masa, sai aka ce wancananka jaza'u a'da'illahi Allah, sakamakon makiya Allah shi ne gidan wuta. Lahum fiha darul khuldi, suna da gida na dawwama a ciki, ba'ana su madawwama ne a gidan wuta. Ya kai ɗan uwa musulmi mai hankali, wanda kasan ciwon kanka, don Allah ajiye maganar wuta tana ci balbal, ajiye maganar garwashin wuta, ajiye maganar ma a kowane wuri. Yanzu gidan biredi da ake gasa biredi, kan ma a sa garwashin wutar, a ce ma wutar sati da ɗebe ta, a saka ka a ciki kawai, a sa wannan abin kirif a rufe, a ce za ka yi sati biyu, me kake ji za ka fuskanta? Ba taga, ba iskar shaka. To ballantana a ce sai da aka share wutar, kamar za a sa biredi sannan a danna ka a ciki, kuma a ce ba za ka mutu. To wannan duniya ba ake magana. Ku duba manzo Alaihi Salam yake ta wutan nan ta duniya, ta lahira ninki 70 din ta ce. Kuma wannan ba ta duniya ba, dan farahama da jin kaifa aka kawo mana ita, domin da ita za mu yi girke-girke, da ita ne za mu yi abubuwa da muke so, mu gasa tukunya a yi wane ne muke rasa amfani da ita, duk abubuwa dai in babu wuta ba za su yiwu ba. Ma'ana ita wutan nan fa dan jin kai ma kai mana ita, ba wai dan azaba, amma kai ka sanya ciki, kai duk aje maganar wannan. Allah ya kiyaye a kuskure, ka zo a buɗe baki, ka cika baki da kulu da zafi, bai huce ba. Ƙarshe wallahi sai ka miƙe tsaye, abinci ne naka, ba dan azabtar da kai aka kawo shi ba. Ka furzar da shi, kana neman ruwa ka saka da sassauci, kuma sai da gan huce aka kawo shi, me kake zautar da wutar lahira? To shi yasa Allah yake cewa lahum fiha darul khuldi, suna da wani gida na dawwama a ciki. Sai ce jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun, wannan sakamakon ja'in ja da suke ne da ayoyi, wato shi Qur'ani. Za ka ga yanda ƙarshen aya yake da alaƙa da farkon aya, kamar ƙarshen ayar yana ce mana idan ba ka so ka haɗu da wannan ɓacin ran da aka zana, to kada ka kuskura ka yi ja'in ja da ayoyin Allah. Su wanda suka samu kansu a wancan taskun, da ba su ja da ayoyin Allah ba, da sun sallama ma Allah, to ba za su tsinci kansu a cikin wannan ba. Shi yasa Bahaushe ya ce idan kada kumatu da fari na mai gaddama. Saboda haka Allah subhanahu wataala gargadi yake mana, yana hayyace mana abubuwa domin kada mu je mu yi nadama wacce take mara amfani. Anan mai tafsiri yake cewa da aka ce wa qaral ladina kafaru yace inna qira'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo alaihi salatu wasallam yake karatu sai su ce la tasma'u li hadhal qur'an kada ku kuskura ku saurari wannan alqur'ani wala gau fihi ku yi ifata ifata ku yi hayaniya da fito da tafi a cikin sha'aninsa shine itu bil lagafi ku zo da hayaniya wa nahwihi da makamancin wannan wasiqu ku yi ifu fi zamani qira'atihi yayin karanta shi la'allakum taghlibun domin ku samu ku yi rinjaye fa yaskuta an qira'a shi kuma sai ya shiru in yadda ana ta ifata ifate kun ga dole ya shiru qala Allahu ta'ala fihim sai Allah ya faɗa a cikin sha'aninsu yace falanuziqannal ladina kafaru za mu ɗanɗana makafurai mai tafsiri yace fihi wad'ul zahiri mawdi'al mudma kaga da Allah ya ga da sai yace falanuziqannahum to sai yace falanuziqannal ladina kafaru dan ya nuna illar yi musu azaban shine kafirci li yadulla ala shughul dan kuma wannan ya nuna gamewa ga ma'ana kafirci ta kowace fuska mutum yayi shi to wannan ainihin shine sakamakon sa yace azaban shadidan wato ainihin za dan dana musu azaba mai tsanani wala najziyan lahum kuma za mu yi musu sakamako da aswa allazi kanu ya'malun mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa ai aqba jazai amalihi mafi munin sakamakon aikin su wa zalika nar wannan kuma shine gidan wuta fahi aswa'u azabi ita ce mafi munin azaba li aswa'i amalin ga mafi munin aiki wa huwa al-kufru shine kafirci sai ce zalikal azabu shadid wannan azaba mai radadi wa aswa'u al-jaza da wannan mummunan sakamako jazau a'da'illah sune ko ku shine sakamakon magauta Allah yace bi tahqiqil hamzati thaniyati a ce jazau a'da a faɗe ta a matsayin a wa quri bi ibdali hawawan an karanta da yi mata ibdali wawu al-imamu nafi'u da ibn kathir da abu amr da abu ja'far suna cewa jazau wa a'da'illah jazau wa sai su karanta ta a matsayin wa to shine abin da mai tafsiri yake faɗa yake cewa aqafu bayani wannan aqafu bayani ne lil jazail muqbar bihi ga sakamakon da ake bada labari dangane da shi an zalika daga wancananka da hum fiha darul khuld suna da gida na dawwama ay iqama wato shine zama dindindin lan tiqala minha babu cilatuwa daga barin wannan gida yace jaza'a yace mansubun al masdar bi fi'lihi al muqaddar wato kaman a ce jazaituhum jaza'an nayi masu irin wannan sakamako shine yake an yi masa nasaba ne wato a matsayin masdari da aikin sa wanda aka kaddara wato shine kuma ce jaza'a jazaituhum ko kuma abin nan jazaituhum bima kanu bi ayatina saboda abin da suka kasance dangane da ayoyin shine alqur'ani ya jahaduna suke yin ja'in ja kuma suke yin musu to an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din insha Allah za mu yi kokari tambayoyin mu rika takaita su daga takarda biyu zuwa uku insha Allah tambayar farko wannan yace malam bayan yace ina maka fatan alheri da fatan Allah ya gara ni san kwana mai amfani to Allah hada mu ci wannan addu'a gaba da sai ce bayan haka malam ni na kasance nayi aure ba da dadewa ba kuma matar da na aura sai take kunna mana fim na baza wai ita ma wata kawarta ce take tura mata wai na amare ne malam tun bana so har nazo nake bi mata muke gani tare kafin azumi Malam Nabi ta ce duk gabobin jiki za su faɗi abin da aka aikata da su. Tambaya ta anan, malam idan na tuba yanzu shin ido na zai faɗa na ga wannan fimdin ranar gobe? Ko ma idan na tuba shikenan komai ya wuce? Dan Allah malam ka taimaka ka amsa min dan na shiga cikin imuwa. To albishirin ka bawon Allah duk abin da ka tuba to Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan. Allah yace wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sai da Allah ya rantsuwa. Ma'anan al-ghafar shine alullube wannan laifi. Ya inganta hadisi manzo alayhi salatu wassalam yake cewa mutumin da Allah zai yi hisabin yasira kai abubuwa to kuma ka ta tuba to sai Allah ya tashe ka sai a dunga nuna maka a ce kai ne kai kaza a duniya. Mutum yace na'am. Allah ya ce na yabe ma duk sai an zara masa gaba daya. To kamar yadda hadisin ya nuna ma wasu ne wanda baka dauka wani abu ba yan kanana to sai mutum yace to ai Allah ko wasu manya kuma ni dai ni ma na san da su. Sai Allah ya ce to yadda na suturce ka a duniya a lahira ma na gafarta maka. To saboda ka ina ma albishir in dai ka tuba taubatan nasuha to Allah ya yi alƙawarin zai gafarta ma wanda ya tuba. Wannan yace Allah gafarta ma da iyali na ce ba ta buƙatar haihuwa gashi kuma ba ta kwanika hasali ma idan tana shayarwa ba ta al'ada amma duk da haka idan na neme ta da mu'amala ta aure sai ta ce ba zan zuba mata abin a cikin jikinta ba na kuma ce mata ta sha kwayoyin family planning taki na ce mu je saka mata roba irin wacce ake amfani da ita dan haka a hospital taki wallahi har irin namu na Hausawa amma ta ki amincewa haka muka kasance a duk lokacin da muke mu'amalar aure da zarar ta ji alamun zan fitar da abin sai ta hau shure har sai abin ya fita a waje da ita sanadin haka sai na janye abin da nake bata na kyautatawa sai dai abinda Allah ya dora min nake yi mata ciyarwa shayarwa da tufatarwa da makamantansu don Allah ina buƙatar a ƙara faɗakar da su da masu hali irin wannan. To wannan abinda take yi haramu ne kuma zai yi wahala wa'azin da ake wa mata ko dai wata da bakinta ma ta yi tambaya wata ta rubuto wadda sai addu'a take nema shekarar ta goma ba wanda ma ya zo ya taya wata ta ce shekara biyar kai wallahi akwai matar da ta buga mun waya wani lokaci ta ce shekara ta 40 kenan tana neman miji bata samu. To ke Allah ya miki ni'ima ya baki miji kuma kike masa wannan butulcin da rashin mutunci. Abinda nake baka shawara kai dan maintaining din abinda kake samu ka ƙara aure insha Allah idan ka ƙara aure wannan matsalan za ta kawo ka samu ka ƙara aure in yaso abinda kake bata ka dunga bata rabi kana ba wacce rabi wannan rashin mutunci har ma a ce ma matar da bata jinin al'ada lokacin shayarwa irin su ne ma ba su samun juna biyu da wuri to amma kuma ta dinga yi musu irin wannan rashin mutunci so take me take so a rayuwa ma'ana ita kenan bata son haihuwa to wannan ba daidai bane ba shiga cikin zarafin sa ne ina baka shawara ka ƙara aure idan baka da ikon ƙara aure to ka ja ta aje gidansu a ja mata kunne kai mata gargadi wannan abin da take ta daina idan baka da ikon ƙara aure kuma an ja kunnen ta kiya kada ka sake sai mata jambaki kada ka sake sai mata hoda kada ka sake sai mata takalmi mai kyau, ita ma ka tamfar ka dinga sai mata 1,500 ko 2,000. In ya so irin wannan yaren shi suka fice, sai Allah sa ta daina shi kenan. Wa in uttum udna wa in taudu naqul, wannan shine kawai abin da zaka yi bata. Tambaya ta karshe yace mallan, tambaya ta ita ce ni ne na halarci sallar jana'iza, to ya fadi garin da unguwar ba sai mun fadi garin da unguwar ba, sai naga wani dan karamin kasko a kowanne kan kabarin, kuma da ruwa a kowanne kaskon, sannan kuma da karamin allo annan kabarin da sunan mamacin da ranar da ya mutu. Menene hukuncin wannan abun guda biyu? To wannan duka bid'o'i ne a cikin addini, addinin musulunci bai san da su ba, kuma addinin musulunci bai halatta su ba. Abu na farko shine sa kasko da ruwa, wato wannan masu irin wannan su manufarsu wai idan an zo an sa kaskon a kan kabarin aka sa ruwa tsuntsu ya sha, to Allah zai gane wannan kaskon shi wannan mai kabarin za a ba lada da tsuntsu ya sha. Kaga wannan kana ma Allah fasara ta ɗan adam, ma'ana Allah ba zai gane cewa wannan ruwan da aka sha ga manufarsa ba. Wannan yana daga cikin abin da muka karanta a jiya, wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum, wannan yi ma Allah mummunan zato ne, ma'ana Allah ba zai san kai wa mutum ka sadaka ba sai ka je ka kai abin kusa da kabarinsa sannan za a gane, wannan ba daidai bane. Duk inda kake ko ka sai jarkar ruwa ka bayar sadaka Allah ya kai wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani dan uwanka, ko ka gina masa rijiya ko kar da iko ka gina masa bohol, Allah zai kai masa wannan ladan, ba bukatun wai sai an kai kaskon a kabarin. Ko da gidanka saka wannan kaskon ka cika da ruwa, niyyarka da kadangaru da tsuntsaye in sun sha Allah kai mahaifinka, duk kadangaren da ya sha Allah zai kai mahaifinka, duk tsuntsun da ya sha Allah zai kai mahaifinka ladan, ba sai ka kai makabarta ba, wannan bid'a ce musulunci bai santa ba. Sannan rubuta wannan sunan da ake Alhaji wane ko malam wane ko wane ya rasu kaza ga watan kaza, Allah ya ji kansa, bari a ce musulunci bai san da yake ba. Musulunci bai hana a sa alama ta wani abu kamar dutse ko gudu. Lokacin da Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu ya rasu, aka kai shi aka binne shi, hadda manzo alaihi salam aka je aka binne shi, sai manzo Allah yake ce ma wani sahabi, dauko min wancan dutsen na saka a kusa da kan dan uwana dan ne alamin da in nazo zan gane shi. Sahabin yake cewa naje nai na kasa kinkimo wannan dutsen, yace sai manzon Allah ya tashi da kansa, kamar yanzu ma ina ganin farin dama tsansa alaihi salam, da yaje kinkimo dutsen shi da kansa sai ya ajiye shi a kusa da kabari. Malamai suka ce babu laifi dan ka sa wani bulo ba tare da rubuta wani suna ba, ka sa wani bulo ko ka sa wani dan azara ka kafa ko wani dan dutse ko wani abu dai, wannan babu laifi, amma a ce za a rubuta suna, wannan ba daidai bane ba, ba daidai bane ba wannan abu. So da dama ma za ka ga cewa wani so yake ma misali ya zo ya tone kabarin bai ma san na waye ba, kai masa alama ya gane kabarin wane ne, tunda ka rubuta wane na unguwa kaza ko mai kudi wane ko alhaji wane ko wani sauransu, saboda haka dai wannan ba daidai bane ba. Abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.